خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يولا ربا بقي قوات رمضان hijirana da shekara 1436 daidai da 24 ga watan 6 shekara ta 2015. Yau ne za mu shiga karatun suratul a'raf insha Allah ta'ala. Wannan karatu yana dauke da bayani akan wajibcin biyayya ga manzon Allah kafin zuwan hisabi. Wajibi ne a yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam biyayya kafin zuwan hisabi. Alif Lam Mim Sad.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alif Lam Mim Sad. Kitabun unzila ilayka fala صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
ألف لام ميم صاد. ودنا حروف المفتحة بها بعض صور القرآن. أنا أبو دوس صور القرآن يسوع. كما رأيت ألف لام ميم ألف لام راء هاميم. A wannan sura Allah madaukaki ya fara da alif lam mim sad, ana kiran su al-huruful muqatta'a. Mun gabatar da bayani a kansu a baya, amma a takaice akwai maganar da ta zo a cikin fatawar Lasinati Da'ima mujallad na shafi na 144 cewa fihi ara'un lil ulama, an samu sabanin fahimtar malamai game da waɗannan harufa waɗanda suke zuwa a farkon wasu surori waɗanda ake kiransu al-huruful muqatta'a. Warrajihu annaha zukirat hadhihi al-huruf wallahu a'lam fi awwali suwar allati zukirat fiha. Abinda yasa aka kawo waɗannan harufa a farkon wasu surori, wato duk inda kaga irin waɗannan harufa Allah ya faɗe su a farkon wata sura, fahimta mafi inganci ita ce dukirat fiha bayanan li ijazil qur'an, an kawo waɗannan harufa ne saboda a tabbatar maka da bayani akan cewa alqur'ani ya gagari dan adam. Wato idan ma kana ganin zaka iya fahimtar wani littafi gaba ɗayansa, to banda alqur'ani. Wato saboda a nuna maka cewa shi alqur'ani ya saba ma sauran littafai. وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. حليتون الله بدا سيئا واتو كاو مثال القرآن با. هذا مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. واتو دود شيوا حروفا ني أكا كاو أفرقون القرآن ودن سوروري كما حروفا نند سوكوكي مغانا amma ba za ku iya fassara abin da Allah madaukaki ya faɗa a waɗannan wuraren ba. Da harufa aka yi wata magana, amma maganan babu mai iya fahimtar ta. Wannan ita ce fahimtar malamai da dama, daga cikinsu akwai Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala, a cewa Allah ya aje waɗannan harufa ne saboda me? Saboda tabbatar da cewa Alƙur'ani ya gagari ɗan adam. Wannan fahimta ita ce mafi inganci. Me dalili? Saboda manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ba su yi ƙoƙarin fassara waɗannan harufan ba. Kamar misali, al-khulafa'ur rashidun ridwanullahi alaihim wa ghayruhum min as-sahaba wa tabi'in. In ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi yana fassara alif lam mim wato suratul baqara a mujallal na farko shafi na 151. Al-Imam al-Qurtubi yace fa qala Amir ibn Sha'bi wa Sufyan ibn Thawri وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين من ينتابي أي كمر الإمام الشعبي سفيان الثوري ما لم فرقوا سنة شيوة دا مثنى حديثي مثنى إلمي حديثي سنة شيوة هي سر الله في القرآن وذا نهرف سري نينا الله ديسا أشكين القرآن وذو الله يدى سري ولله في كل كتاب من كتبه سر الله يدى سري أقوان لتاهي ديسا وكار فهي من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بإلمه سبدا هكا waɗanda harufa suna cikin almutashabih waɗanda Allah kadai yake banta da sanansu wala yajibu an yutakallama fiha walakin nu'minu biha wa naqra'u kama ja'at mun yi imani da waɗannan harufa muna karanta su yanda suka zo a farkon surori amma ba za mu fassara su ba kuma wannan ita ce fahimtar sayyidina Abubakar as-Siddiq sayyidina Ali bin Abi Talib sayyidina Uthman bin Affan ana cewa har ma su Abdullah bin Mas'ud manyan sahabbai suna cewa al-huruful muqatta'a min al-maktum alladhi la yufassar wadanna harufa wadanda suka zo a farkon surori suna daga cikin wato maganganun al-Qur'ani wadanda ba a son a fassara su kamar Ibn Hazm yana da littafin da ake kira al-ihkam fi usul al-ahkam a mujallad na hudu shafi na 124 shi Ibn Hazm yace fa haramun ala kulli muslimin an yatluba ma'ani al-huruf al-muqatta'a haram ne ga musulmi ya dinga kokarin neman sanin fassarar waɗannan harufan ma inji Ibn Hazm allati fi awail suwar waɗanda suka zo a farkon surori kamar kaf ha ya ayn sad kamar suhamim alif lam mim sad da tasin mim da nun da sauransu waɗannan harufa Allah ya bar wa kansa sanansu idan aka ce manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su sayyidina Abubakar sayyidina Uthman sayyidina Umar sayyidina Ali bin Abi Talib sun kame bakunan su game da fassarar su manyan sahabbai masana alqur'ani irin su Abdullah bin Mas'ud duk sun tsare bakunan su tabi'ai da sauransu mafi dacewa gare ka shine kada ka kutsa kokarin sanin ma'anar waɗannan kalmomi dalili kuwa saboda shi alqur'ani ba a fassara shi da ka ba zai yiwu kai harsashen ma'anar alqur'ani ba magana ce ta Allah ya za a yi harsashenta a ce a tunanina ga abinda Allah ya faɗa wannan wasa ne da maganar Allah Allah ya sa mu gani don haka yasa waɗannan malamai suke cewa kyale waɗannan harufa yanda suka zo shine mafi dacewa to Allah madaukaki ya kawo waɗannan harufa a farkon suratul a'raf saboda me ya tabbatar mana akwai gefen alqur'ani da ba za mu san ma'anarsa ba sai a ranar tashin kiyama ko babu shakka haka ne duk inda ka kai ga kokarin bincike akwai ilimin alqur'ani da ba za ka san shi ba sai a ranar hisabi Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kitabun unzila ilayka wannan wani littafi ne da aka saukar gare ka fala yakun fi sadrika harajun minhu kada wani kunci ya kasance a kirjinka a dalilin shi alqur'ani Allah yake gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya ne duk wanda ya bi sawun manzon Allah sai ya samu irin wannan kuncin manzon Allah ya samu wani kunci a dalilin zuwan alqur'ani kuma duk mai wa'azi yana samu irin wannan kunci saboda akwai wanda shi kuma daga lokacin da ka shiga harkan da'awa daga lokacin ka zo makiyin sa saboda haka ba shi da abokin gaba in ba kai ba bakar magana ya jefa maka mugun tanadi yayi maka da'iman kullun shiri yake sai ya ga bayan ka saboda me saboda kawai alqur'ani da kake fassara shi ga mutane wanda aka fara yi ma wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin alqur'ani ya samu kunci bacin rai bakaken maganganu zagi wake-wake na batanci Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tataharraj bihi fi iblagi kar ka yadda ka samu kunci wanda zai hana ka isar da wannan sakon Allah duk bacin mai baci duk bakin ransa kada ka kasa isar da wannan sako da muka saukar ma Allah ya ce fala yakun fi sadrika harajun minhu wal inzar bihi wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wadannan manyan manzanni duk haka aka yi musu kuma sun yi hakuri saboda kai ma kai hakuri litunzira bihi kai gargadi da wannan littafi wa zikra lil mu'minin ya zama tunatarwa ga masu imani wannan magana ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam maganar farko a suratul a'raf Allah ya yi ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma mu me yace
ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya
ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum an fara magana da annabinmu Allah ya fara magana da annabinmu kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu sannan aka dawo gare mu mu da muke bin annabi sallallahu alaihi wasallam ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum kuma ku bi abinda aka saukar muku daga wajen Allah mahaliccinku wala tattabi'u min dunihi awliya kada ku yadda ku bi wani Allah a matsayin majibanta amma duk da haka duk da wannan gargadi da Allah ya muku Allah madaukaki ya ce qalilan ma tazakkarun kadan ne kawai za ku tuna Allah ya san ya ja hankalinku yayi muku gargadi kada ku bar manzonsa kada ku yadda ku rabu da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk da wannan gargadi Allah ya sani kadan ne waɗanda za su dauki ishara da wannan magana ta Allah Allah ka sa muna cikin kadan wato la takhruju amma ja'akum bihi rasulu ila ghairi kada ku yarda ku bar abinda manzon Allah ya zo muku ku koma ga wani wato shi yasa aka ce rayuwar musulmi kullun saita ta yake yi kullun saitin ta yake har zuwa mutuwarsa kai ta kokari kaga cewa ka dora rayuwarka akan tafarkin manzon Allah fa takunu kad adaltum an hukmi Allah ila hukmi ghairi wannan yana kamar aya ta 103 ta suratu yusuf wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin mafi yawan mutane ba masu imani bane ko da ka so kaga Allah ya ja hankalinmu kada mu yarda mu rabu da manzon Allah ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum duk abin da zaka yi a rayuwarka dan uwa kai kokari ka rika neman sanin hukuncin Allah wannan shine bin sunnar manzon Allah duk abin da zaka aikata kai kokari ka rika tambaya game da hukuncin Allah subhanahu wataala har zuwa mutuwanka to shikenan ya nuna cewa ka bi abin da Allah ya saukar to sai Allah ya mana gargadi ya ce wa kam min qaryatin
wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaa'aha ba'athuna bayatan aw hum qa'ilun
wa kam min qaryatin ahlaknaha alqariyu nawa ne muka hallaka su wato idan taurin kai kake gadara da shi dan Allah zai aiko annabi kai wasu da shi waɗanda suka gabata ko Allah ya hallaka masu taurin kai waɗanda aka hallaka din ma ba kadan ba shine yake tambaya su nawa ne alqariyun nawa ne wato ba su girgwa subhanallah akwai wasu malaman tarihi da suke cewa an tarar da cewar a tarihi a baya Allah ya hallaka al'umma ta kai 1000 a kasar India kuro to yankin nan banda kuma sauran sassa na duniya kowane yanki Allah madaukaki ya aika masa manzo kuma duk sa'ilin da aka bijire wa manzo fa abin da zai biyo baya azabar Allah Allah bai canza alƙawarinsa Allah ka tare wa kam min qaryatin ahlaknaha alqaryuna wa ne muka hallaka fa ja'aha ba'suna bayatan azabar mu ta zo musu cikin dare suna bacci aw hum qa'iluna koko su lokacin suna hutun rana da rana suna hutawa azabar sai ta zo ko da daddare sun kwanta dan su yi bacci sai azabar ta zo wato ashe kenan lokacin da shi Allah zai kama ka da lokacin ma da kake ganin zaka huta to lokacin Allah zai katse maka wannan hutun imma albayat shine lokacin da zaka kwanta da daddare saboda ka huta to sai azabar Allah ta zo kana so ka huta ka taba wa mahalicinka a babu hutu da rana lokacin da dan adam ke shiga inuwa yana son ya huta sai Allah ya kawo azaba wato Allah bai kawo azabarsa ga mutane sai a lokacin da suke son su huta lokacin da suke son su ji dadi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su wannan jin dadin wannan tsoratarwa ne gare mu babu shakka wannan tsoratarwa ne gare mu kada mu yadda mu saba wa annabawan Allah yannahu ahlaka katiran min alqura yana tabbatar mana ya halaka alqariyu da yawa me ya dalilin halaka su bi sababi takzibihim ar-rusul saboda sun karyata manzannin Allah fa minhum man ahlakaha bayatan daga cikin wadannan alkariyu akwai wadanda Allah ya halaka su ay laylan cikin dare wa minhum man ahlakaha wa hum qa'iduna ay fi hali qaylulatihim a lokacin da mutane ke hutawa da rana lokacin Allah subhanahu wa ta'ala ya turo azabansa yani fahdharu takzib rusuli ku kiyaye ƙaryata manzannina domin idan kuka ƙaryata su bi Allah unzila bikum misla ma anzaltu bihi in kun ƙaryata manzannina to zan muku irin abin da nayi waɗancan na baya wanda duka ya zo a cikin alqur'ani wurare da yawa misali a suratul an'am mun karanta a baya wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika an yi wa manzannin da suka zo kafin kai izgilanci fahaka bil ladina sakhiru minhum ma kanu yastahzi'un wadanda suke izgilancin nan sai gashi abin da suke izgilanci da shi ya auka musu wato azabar Allah ta sauka akan su saboda ka duk wanda zai yi wa annabin Allah izgilanci to ya jira Allah zai kama shi a suratul hajji ayata 45 faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyatun ala urushiha nan ma Allah ke tambaya alqaryu nawa ne wadanda ya halaka kuma saboda sun yi zalunci sannan a surat Muhammad aya ta goma yake cewa afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu allazina min qablihim me ya hana su yi tafiya me ya hana su yi tafiya cikin ƙasa dan za su ga misalin waɗanda Allah ya halaka a baya kayfa kana aqibatu allazina min qablihim damara Allahu alayhi Allah ya halaka kafirai da dama in kana tafiya zaka gani sannan sai Allah ya kawo ta'bibi wato bayyana annahu yurid bima'na at-tahdid yace walil kafirina amsaluha kafirai suna da irin wannan da Allah ya yi ma waɗanda suka wuce fa ma kana da'wahu
fa ma kana da'wahu
ma kana da'wahum wato babu korafin su su waɗannan kafirai da aka halaka a zamanin da idza ja'ahum ba'suna lokacin da azabar mu ta zo musu wato Allah yana gaya mana cewa duk al'umar da ya halaka a zamanin da to idan azabar ta zo magana su guda ce illa an qalu inna kunna zalimin suna tabbatar da cewa su azzalimai wato duk al'ummar da Allah ya halaka idan azabar ta zo ma waɗannan mutanen to kafin su mutu sai sun tabbatar da cewa Allah bai zalunce su ba su ne suka yi zalunci sai lallai mun yi sakaci in ba ka gane wato daɗin zaman lafiya sai lokacin da ka rasa ta ba ka gane daɗin lafiya sai in ba ka da lafiya ko to ba ka gane daɗin zaman lafiya sai ka rasa zaman lafiya lokacin kake cewa kai shekwa da mun yi sakaci gashi yanzu mun rasa saboda haka yasa nadama ce ake a lokacin da ba ta da amfani sun yi nadama lokacin da nadamar ba ta amfana domin idan azabar Allah ta zo nadama bai tasiri a kanta Allah ka tare me yace a gaba
salaman ta'alanna alladhina ursila ilayhim wa laman ta'alanna al-mursalin
Allah subhanahu wa ta'ala yace falanasalanna alladhina ursila ilayhim lallai za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika musu ɗan saƙo wala nas'alanna al-mursalin kuma lallai za mu yi tambaya ga 'yan saƙon wato masu saƙon za a musu tambaya waɗanda aka aika musu saƙo su ma sai an yi mata tambaya a ranar kiyama mun riga mun yi magana a suratul ma'ida kamar yadda al-imam an-nasafi yake cewa al-anbiya'u la hisaba alaihim wannan aya ba ta nuna cewa za a yi ma annabawa hisabi la ba hisabi bane tambaya ce Allah zai wa annabawa a filin hisabi za a musu tambaya amma ba hisabin za a musu ba tuhuma su za a yi ba akwai bambanci tsakanin tambaya da hisabi ba a yi wa annabawa Allah hisabi amma Allah ya yi alkawari zai musu tambaya a gaban jama'a saboda ta zama shaida falanas'alanna alladhina ursila ilayhim lalle za mu yi tambaya ga waɗanda aka aika musu saƙo wala nas'alanna al-mursalin kuma lalle za mu yi tambaya ga waɗanda suka kai saƙo din akwai wadanda ba a yi musu hisabi a filin hisabi babu shakka daga cikin su akwai annabawan Allah sannan akwai yaran musulmai idan yaro ya rasu yana jinjiri ko aka yi barin sa wannan ba a mar tambaya babu hisabi akan shi babu hisabi akan sa don haka yasa malamai suke cewa ba a mar addu'a ba a masa addu'a ba a cewa Allah ya ji kanwa ne saboda dama can bai yi laifi ba idan yaron mutum ya rasu yana jinjiri ko kafin ya kai ga balaga ba a cewa Allah ya gafarta masa amma akan ce Allah ya masa rahama na'am shine jin kai ko akan ce Allah ya ji kansa wato Allah ya masa rahama amma ba a cewa Allah ya gafarta masa saboda gafara ta mai laifi ne kamar yadda Ibn Qudama ya faɗa a littafin Al-Mughni wa in kana al-mayyitu tiflan idan yaro ya rasu ja'ala makana al-istighfar lahu maimakon ka ce Allah ka gafarta mar sai ka koma yin addu'a ga iyayensa shine Allahumma ja'alhu farqan liwalidayhi wa dhukran wa salatan wa ajran Allah ka sa mutuwar yaron nan ya zama karin nauyin sikelin ayyukan alkhairi ne ga iyayensa a kiyama kaga kenan ka iyayen kake wa addu'a ba yaron ba amma babu laifi don ka ce Allah ka masa rahama don koda ba shi da laifi yana bukatan karin rahamar Allah babu wanda baya bukatan rahamar Allah subhanahu wataala amma ba a cewa Allah ya gafarta mishi Allah ya gafarta mishi idan ka ce Allah ya gafarta ma yaron nan sai ya mutu da laifi kenan shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana an daga alkalami akan wasu mutane akan yaro akan mahaukaci akan wanda yake bacci manzo Allah ya faɗa haka an daga alkalami idan aka ce an daga ba a ma rubuta laifin to tunda ba a rubuta laifi ba ya za ka ce Allah ka gafarta mishi to bai da laifi saboda haka ba ta lokaci ne ko kuma jingina abu ne wanda ke bai tabbata ba al-imam al-bukhari kashafun kina mujallal nabi shafi na 115 yace wa inna ma lam yusanna al-istighfar lahu ba sunna bane ka nema ma jinjiri gafaran Allah ba sunna bane idan ma kai baka bi sunnar manzo Allah ba abinda manzo Allah ya faɗa shine wannan jinjirin ba shi ma da laifi shi jinjiri shafi'un ghayru mashku'in fi jinjiri mai yin ceto ne a kiyama ba a cetonsa jinjiri shi yake ceton iyayenka sai na kace Allah ka gafarta masa kana mace kana neman mace to kenan domin addu'a neman ceto ne ga mai laifi Allah ya samu gane kace Allah ka gafarta mishi kamar kana cetonsa ne saboda yana da laifi wajen Allah saboda ka bai ma da laifin tunda ba shi da laifi ba a cewa Allah ka gafarta masa sai dai a dinga mar addu'a na rahama sannan a rika yin addu'a mutuwarsa ta zama karin daraja ga iyayensa shi al-imam al-bukhari yace wala jara alaihi qalam abin da yasa ba a cewa Allah ka gafarta ma yara kanana saboda al-qalami bai rubuta komai akan su ba fal udumu ila du'a al-walidayhi awla min ad-du'a lahu ka koma yi ma iyayensa addu'a shi yafi dacewa akan kai masa addu'a ko da ta'ziya ne mutum ɗansa ya rasu in ma jinjiri in ma an yi barin sa in dai ya fi wata hudu a ciki an taba busa masa rai to iyayen abinda ake fata shine za su ci ribar wannan yaron wanda shine abinda manzo Allah ya karanta da mu duk mutumin da ya samu juna biyu wato ya zama ya samu haihuwa yaron ya kai watanni hudu kafin a yi barin sa wannan yaro ana masa fata insha Allah a kiyama zai zama dadin lada ga iyayensa saboda Allah ya taba busa masa rai tunda kenan Allah ya taba busa masa rai ana fatan zai zama dadin lada ga wadannan iyaye saboda rasa shi za a samu bacin rai ga wadannan iyayen bacin rai ga musulmi kafara ce gare shi wannan ya tabbata a sunnar manzo Allah duk abin da zai sa ran musulmi ya baci to musulmi yana samun karin lada a kansa to bare abin da ka samu na arziki wani ma bai taba samu ciki din ba a taba masa haihuwa ciki ba ya zama a dalilin wannan ciki an samu ciki din kuma cikin ya zube kaga dole zai samu bacin rai to abin da ake so shine ko da ta'ziya za ka yi sai dai kai ma iyayen addu'a amma shi yaron ba a cewa Allah gafarta masa yace kal istighfar lil baligi kamar neman gafara ga wanda ya riga ya balaga haka nan Ibn al-Usaym ya faɗa yace law da'a li walidayhi bir rahma was sawabi wal ajri lakana kafiyan da za ka yi addu'a ga iyayen wannan yaro Allah ka musu rahama Allah ka ba su lada wannan da ya fi maka wato akan ka yi ma shi yaron addu'a to kaga ya nuna akwai waɗanda babu shakka a kiyama ba a yi musu hisabi mun riga mun yi magana a kai daga cikin waɗannan akwai manzannin Allah, akwai manzannin Allah subhanahu wa ta'ala, ba a musu hisabi amma za a musu tambaya. To tambayar ba hisabi ba ce? Al-Imam Muhammad Fakhruddin Razi a tafsirin farkon suratul A'raf yace idan mutum yace tunda ba za a yi wa manzanni hisabi ba, to tambayar me ma'anarta? Sai yace li'annahum idza asbatu annahu lam yasdur anhum taqsirun albatta. Domin idan aka tashi a filin hisabi ga annabawa ga al'ummomin su, sai zama an yi wa annabi tambaya, annabi ya bada amsa, mabiyansa suna gani suka tabbatar da cewa wannan annabin bai samu gazawa wajen isar da saƙon Allah ba, to darajarsa za ta daɗa ƙaruwa, saboda a duniya wanda ya yi faɗa da shi, wanda ya ƙi shi, wanda ya adawa da shi saboda wannan manzancin nashi, yanzu ya tabbatar da cewa shi ne ya kuskure, kaga darajar annabin za ta daɗa ƙaruwa. Sannan waɗanda da suka kare tashi yanzu za su tabbata annabin ya faɗi gaskiya. Fai tabaa'u ikramullah fi haqqi ar-rusuli, a wannan lokaci sai ya zamanto darajawar da Allah zai yi wa manzanni za ta ƙaru ne akan da, saboda me? Yanzu ya tabbata cewa sun isar da manzancin nan kamar yadda Allah ya musu umarni, kuma mabiyansu sun gani da zuhuri bara'atuhum an jami'i mujibati at-taqsir. Saboda me? Dalili ya tabbatar da cewa ba a samu gazawa ba ta wajen isar da saƙon Allah ta tare da su. Saboda haka tambayan manzanni ba nakasa darajarsu ba ne a filin hisabi. Tambayar manzanni ƙara ɗaga darajarsu ne a kan jama'a a filin hisabi. Allah ya samu gani. Idan aka ce, domin akwai wanda idan aka ce Allah Maɗaukaki ya ce zai tambayi manzanni, zai tambayi waɗanda aka aika musu manzannin, sai ce a'a, to ashe manzannin ma ba su da kima, tunda duk za a musu tambaya. La, tambayan manzanni ƙara daraja ce gare su. Tambayan waɗanda aka aika wa manzanni kada hanzari ne a kansu, don haka akwai bambanci. Tambayar da ake wa manzanni tana ƙara ɗaga darajarsu saboda maƙiyinsu da wanda ya ƙaryata su, da wanda ya adawa da su, duka zai tabbatar da cewa waɗannan mutane, manyan mutane ne, sun tabbata cewa Allah ya aiko su da manzanci, kuma sun isar da manzanci yadda ya dace. Kaga kenan sun ƙara samun daraja wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Amma Allah yana tabbatar mana kamar yadda ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, zai tambaye shi, kuma Allah zai tambaye mu, shin manzon Allah ya isar da manzancin nan gare mu ko a'a? Za mu ba da amsa. Idan ka ce eh, manzon Allah bai isar gare ka ba, akwai sahabbai ai suna tsakani. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas. Ai sahabbai su ne tsakatsaki, su ke tsakaninmu da manzon Allah. Sahabbai sun karɓa wajen annabi, shi yasa Allah ya ce wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, shi manzo ya zama mai shaida akan sahabbai, su kuma sahabbai su zama masu shaida akan waɗanda suka karɓa a bayansu, da haka za a yi ta tafiya har zuwa yanzu. Kaga kenan manzon Allah ya isar da saƙo, Allah ya tambaye shi ya tabbatar, su waɗanda aka isar gare su su ma an tabbatar musu. Me Allah Maɗaukaki ya ce a gaba?
Fala na kusan na
falana kusan na alaihim bi ilmin, lallai za mu ba su labari da wani ilimi. La haula wala quwwata illa billah. Falana kusan na alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin, za mu ba su labarin abinda suka aikata da wani irin ilimi, domin da aka kawo shi da nukura yana gwada cewa babu wanda ya san irin wannan ilimin. Allah zai ba mu labari da wani irin ilimi. Yanda ka san a yanzu akwai kamera tana ɗaukar mutane ga abin da suke aikatawa, ko rikoda yana ɗaukar muryar mutum ga abin da ya aikata. Ilimin da Allah zai ba mu labari da shi a ranar hisabi ya wuce su. Ilimin ya wuce rikoda da ka sani, ilimin ya wuce kamera da ka sani, shi ta Allah ya kawo shi da nukura. Falanaqussanna alaihim bi ilmin, za mu ba su labarin abin da suka yi a duniya da wani irin ilimi. Idan aka baka labari, wallahi ba yadda za a yi ka karyata. Saboda haka yasa wajibi ne musulmi ya hatara dan duk abin da kake yi Allah yana recording din sa Allah yana gani shi yasa yake wa ma kunna ga'ibina mu ba fakakku bane wato ba waɗanda suka fakku bane gare ku lokacin da kuke aikata abubuwan ku Allah ya tabbatar mana duk abin da muke yi ana recording din sa ko mine ne saboda haka a ranar kiyama in ya tashi kafa hujja dan adam bai iya karyatawa ya faɗa mana a wurare da dama duk da cewa zatinsa tana da nisa gare mu zatin Allah subhanahu wataala tana da nisa ga dan adam saboda tana sama amma ilimin Allah yana kusa da mu wannan ita ce aqidar ahlus sunna zatin Allah baya nan duniya Allah baya tare da kai la zatinsa baya tare da kai amma iliminsa fa yana tare da kai wato karka dauka saboda an ce zatinsa yana sama al'arshi ai kenan Allah yayi nisa ya faɗa mana a wurare da dama kamar suratul mujadala aya ta 7 ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabiu ba a taba samun ganawa ta mutum uku face Allah ne na hudun su wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba a taba samun mutane biyar suna ganawa face Allah shine na shidan su wala adna min zalika wala aktara illa huwa ma'ahum aina ma kan duk inda mutane suke kadan ko masu yawa Allah yana tare da su shi yasa yake wa ma kunna ga'ibi thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyamah dai ba su labarin abin da suka aikata a ranar kiyama inna Allaha bi kulli shay'in alim lalle Allah masani ne game da dukkan komai kaga kenan kasancewar yana tare da mu din ba zatin sa bane da ilimin sa ne suratul hadid yace ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah yana sanin abin da ya shiga kasa wa ma ya kharuju minha da abin da ya fito daga kasa wa ma yanzulu min as-sama'i da abin da ke sauka daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana nan tare da ku duk inda kuke inji Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna basir kaga kenan da gani Allah mai ganin abin da kuke aikatawa ne Allah masanin abin da kuke aikatawa ne a suratu yunus aya ta 61 wama ya'zubu ar-rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama gurgudan kwayan zarra kankanin abu a sama ko a kasa Allah yake bai da nisa wajen shi na kai a gare kai za ka fara lissafin saman ba ku sai kaga wata duniya ce mai wuyan zuwa ce tafiyar tana da nisan gaske wajen dan adam saboda haka zatin Allah na nesa da dan adam amma shi Allah halittunsa ba sa nesa da shi kai ne Allah ke nesa da kai zatinsa amma shi Allah subhanahu wataala kai zatinka ba ka nesa da shi shi yasa yace ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama'i yace ma wala afgara min zalika wala akbara idan akwai abin da yafi kwayan zarra kankanta wannan abun bai da nisa wajen Allah illa fi kitabin mubin fa ce tun dama Allah ya riga ya rubuta shi a littafi mabayyani wato idan muka tashi a filin hisabi aka ban katso sirrin bayi shi yasa Allah yake cewa yawma tubla sarairu fa ma lahu min quwwatin wala nasr Allah ka sa mu cika da imani yace wal waznu yawma idhin al haqq
wallahu waznu yawma idhin al haqq faman taqulat mawazinu
والوزن يومئذ الحق معوني وان ذا اولى ايكم باي او النارانا الحق كثير الله سبحانه وتعالى يشي معوني ذا افد ايكم باي دشي او النارانا كثير اكوي شي ومن ثقلت موازينه وان ذا معوننسا na alkhairi suka yi nauyi fa ulai ka humul muflihuna wadanda su suke cin nasara wa man khaffat mawazinuhu
wa man khaffat mawazinuhu fa ulai ka alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yuzlimun
wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunin alkhairinsa ya zama sun yi sako-sako shine khaffat an tura ayyukan bayi akai sai zama to musu ba da nauyi ba Allah ka tare mu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum wadanna sunu wadanna suka yi hasara rayukan su don babban hasara ita ce mutun yin hasaran ransa bima kanu bi ayatina yuzlimuna saboda zalimcin da suka dinga yi da ayoyin mu kun ga maganar da Allah ya dauko tun daga farkon suratul a'raf zuwa nan wallahi shimfida ne wanda shi ake cewa muqaddima Allah zai shiga karatun suratul a'raf amma bari ya muku shimfida shimfidan ne ya gabatar anan yana gargadin ku game da bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam game da saba ma wa'azin manzon Allah idan fa kun yi to karshe al'amari ga yadda zai kasance maganar Allah ta karshe shine ya kawo magana akan mizani akwai mizani ma'auni la'auna ayyuka a ranar hisabi wanda yana tabbatar mana ma'aunin nan gaskiya ne saboda haka yasa wannan shine mahalli mafi dacewa na mu yi magana akan abin da ake kira al-mizan mun gabatar da bayani akan sa darasin al-aqidatu tahawiyya amma cewar Allah subhanahu wa ta'ala al-waznu yawma idnil haqq ma'aunin nan gaskiya ne wannan ita ce maganar Allah ta karshe ma'aunin nan gaskiya ne akwai ma'aunin da za a auna ayyukan bayi a filin hisabi kaga ya zama aqida da Allah ya ce kaza gaskiya ne to ka yadda da wannan abu ya zama dole saboda haka yasa kai imani da al-mizan yana daga cikin aqida ta ahlus sunnah wal jamaa dole ne ka yarda akwai ma'aunin da za a auna ayyukan bayi da shi a ranar hisabi wanda Allah ya faɗa a wurare da yawa cikin alqur'ani a suratul qari'a fa amma man saqalat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya
amma saqalat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiya
Allah madaukaki yace wanda ma'aunin alkhairin sa ya zama yayi nauyi yana cikin wata rayuwa yardadda wajen Allah kuma shi ma zai yarda da ita Allah ka samu irin wannan rayuwa idan ma'auninka yayi nauyi wannan shine dama sharadin samun tsiranka sharadin samun yardan Allah wa amma man kaffat mawazinuhu
fa ummuhu hawiya
karanta zuwa karshe
wa ma adraka ma hiya narun hamiya
wa amma man kaffat mawazinuhu amma wanda ma'aunin alkhairin sa ya zama an gwada ayyukan alkhairi sai aka taras sun bada nauyi kadan ya zama kaffat mawazinuhu wato ya zama sako-sako sikele babu nauyi fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wa ma adraka ma hiya narun hawiya don akwai wanda ke dauka cewa alhawiya wata wuta ce daban la wutar Allah guda ce me yasa a suratul mu'minuna Allah ya faɗi irin wannan aya ta 102 zuwa 103 fa man saqalat mawazinuhu
fa man saqalat mawazinuhu fa huwa ma'ikahumul muflihun
wadanda ma'aunan alkhairin su ya zama sun yi nauyi a filin hisabi wadanda su ne suke cin nasara sai ya ce wa man khaffat mawazinuhu
fa khaffat mawazinuhu fa huwa
ومن خفت موازينه وان ما اونن الخير سي زما ياي سكو سكو فاولئك الذين خسروا انفسهم وان نسون متانن دسك حسار رايوكن سو مي الله يتي في جهنم خالدون سو انك تي منينه هاويا سي اتي وتا جهنم ني واي تي الله يفسر هذا كذا واما من خفت موازينه فامه هاويا وما ادراك ما هي نار هاويه نار هاويه wani irin wuta ne Allah ya ce wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun suna wuta jahannama ne Allah ka tare mu daga shiganta saboda haka dole ne musulmi ya yarda akwai sikeli na gwada nauyin ayyukan bayi a ranar tashin kiyama dole duk mutumin da bai yarda da wannan ba musulmi bane me yasa aka ce ba musulmi ba saboda ya ƙaryata ayar alqur'ani الوزن يومئذ الحق عند الله فدا منا فرقن سوره الاعراف ماعونن نن ناولا ايوكا ارانر قيامه غتيا ني ان جاء الله كاي كوما سي كتي اكريا ني وندي كريتا الله كوما الى ايماني تاري دشي سبودا هكا اكوي ماعوني دول ني مسلمي يدا سبودا الله تبارك وتعالى يا تبتت دشي كوما النبي صلى الله عليه وسلم ياي منا بياني اكنسا ا ورالي دداما akwai abubuwa kamar guda bakwai da ya zama dole mu sani game da sikeli din nan. Abu na farko, ka suranta cewa a gabanka akwai tashin hankali, domin babu wanda ya kubuta daga tashin hankali sai ya samu kansa a cikin aljanna. To idan akwai wani tashin hankali da yake gaban dan adam, malamai suka ce ka kaddara wannan sikelin yana cikin su, wato baka ma samu tashin hankali ba sai ranar da Allah ya nuna ma wannan sikeli a filin hisabi. Shi kansa wannan sikelin yana daga cikin mafi girman damuwa da ke gaban dan adam. Allah ka tsare mu. Wannan dalili ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da manzon Allah ya kwanta a kan gadonsa sai ya roki Allah game da hadarin wannan sikelin. Duk sa'ilin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta, akwai hadisin da Abu al-Azhar al-Anmari ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha mabja'ahu min al-layl, lokacin da ya kama shimfiɗa sa, to lokacin da ya zauna wajen shimfiɗa zai kwanta ya ce bismillahi wa ba'tu jambi, allahumma ighfir li zambi wa akhfi shaytani wa fukk rihani wa saqqil mizani waj'alni fi an-nabiy al-a'la. Wannan yana sahihu Jami'i Saghir, hadisi 4649. Wato idan manzo Allah ya kama shimfiɗa yana wannan addu'a: ya Allah ka gafarta min laifina, ya Allah ka kunyata shaytanin da ke ta kokarin ya batar da ni, ya Allah ka kukutar da ni daga tafiya wuta, ya Allah ka sa ni cikin mafi daraja mafi daukakan bayanka a ranar hisabi, ya Allah ka sa sikelin da za a gwada nauyin aiki na yayi nauyi. Wannan sai dai fa in manzo Allah bai kai ga shimfiɗa ba, duk sa'ilin da manzo Allah ya zauna kan gado zai me yake nuna maka? Saboda waɗannan abubuwan da manzo Allah ya roki Allah a kansu ba ƙananan al'amura ba ne. Kamar yadda al-Imam Abdul Ra'uf al-Munawi yake faɗa a littafin Faidul Qadir a mujallad 5 shafi na 91, yace hadha du'a'un yajma'u khayra ad-dunya wal akhirah, wannan addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake idan ya kama shimfiɗa sa zai kwanta, addu'a ce da ta kunshi alkhairin duniya da kuma alkhairin lahira. Saboda haka sai yace fa ta'akkad al-muwazabatu alayhi kama kullama urida an-naw, fa ta'akkad al-muwazabatu alayhi kullama urida an-naw. Saboda haka yana da kyau mutum ya karfafa ya nace ma wannan addu'a duk sa'ilin da zai kwanta yayi irin wannan addu'a. Saboda me? Saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa min ajallil adiyati al-mashru'a indakum ala kasratiha. Addu'o'in Annabi suna da yawa, addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike a rayuwarsa suna da yawa, amma duk da yawan su al-Imam al-Munawi yace wannan addu'an tana cikin mafi girma mafi daraja mafi muhimmanci. Wato akwai addu'o'i na manzon Allah, kowace addu'a manzon Allah yayi tana da muhimmanci babu shakka, amma akwai addu'an da darajar ta tafi ta wata, kana iya ganewa ta yanayin yadda manzon Allah yake yin ta da kuma abin da ta kunsa. Domin idan aka ce addu'a ta shafi tsira na kiyama, wannan addu'an ta fi kowace addu'a da zaka yi saboda neman tsirar duniya. Saboda haka su masu kwarai, mutanen kwarai, bayan Allah na kwarai, kullum ƙoƙarinsu shine su ga cewa sun dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma idan kana lura da addu'o'in manzon Allah, duk abin da Annabi ya roƙa kai ka gane yana karantar da mu ne, saboda shi Allah ya tayyaratar da shi. Duk abin da manzon Allah ya roƙa game da hadari kai ka sani, mu yake wa ishara tunda tun yana da rai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar masa ya gafarta mishi zunubinsa. To wani tsoro zai ji game da sikeli kuma? Amma duk da haka manzo Allah yana cewa wa taqil mizani, Allah ka nauyaya ma'aunin aikina. Saboda me? Saboda mu mabiyansa mu yi koyi da shi, Allah ya sa mu iya. Yana daga cikin abin da ya sa malamai suka ce sikelin nan babban damuwa ne a gabanmu, Allah ka sa mu iya nasara a kanta. Sikelin nan na gwada aiki babban damuwa ne a gaban ɗan adam. Abin da ya sa malamai suka faɗi haka saboda la'akari da labarin 'yan aljanna. Labarin 'yan aljanna, ana cewa wanda ma ya iya ƙetare wajen sikeli har aka gwada nauyin aikinsa ya ci nasara ya tsira amma ba zai bar jimamin sikelin nan ba har ya shiga aljanna kaga ya gwada cewa abin ya maka tasiri ka san kawai tsiran da kai a wannan gurin ikon Allah ne to idan ya zama mutum ya yi irin abin da ake cewa narrow escape ka san ba zai manta ba ko zai dinga tunani kai in ba dan Allah ya taimake ni ba wai wannan aje anya fa zan kai labari to har ƴan aljanna su shiga aljanna ba su manta suke ne sun shiga aljanna kaga magana ta kare dan duk mutumin da ya shiga aljanna an gama shi yasa da zarar annabi yake cewa da zarar musulmai sun ƙetara firadi da zarar musulmai sun ƙetara firadi babu abin da ya rage sai shiga aljanna sai su dawo kuma babu wanda suke wa magiya banda Allah yaya za a yi mutane muna sallah da su a masallaci ka sa su a wuta kaji kun da sun tabbata dai ba za a koma baya ba ko saboda sun tsira muna sallah da mutane amma ga su can a wuta to ku wuce aljanna ba mu tafiya sai an ba mu dawo mu ciro su ya za a ce mu mu tafi aljanna su kuma suna wuta manzo Allah ya ce duk duniya babu mai magiyar da take kamar magiyan da yan aljanna za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala amma ba za su yi ba sai fa sun ƙetare taraji yawa idan ka tabbata ka shiga aljanna shikenan to lokacin za ka yi don ba a cewa kuma za a sake akwai hadisin Suhaib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake bada labarin yan aljanna yake idan da kala ahlul jannati aljanna lokacin da yan aljanna suka shiga aljanna wa ahlun narin nara yan wuta sun shiga wuta Allah ka tsare mu wato an gama kenan na dahun munadi a lokacin wani mai kira zai kira ƴan aljanna don haka yasa ba a ganin Allah sai an gama komi sai dan wuta ya tafi wuta dan aljanna ya tafi aljanna lokacin ne ƴan aljanna suke iya ganin Allah subhanahu wataala an gama hisabi ya ahlal jannati ya ku ƴan aljanna inna lakum indallahi mau'idan kuna da wani alƙawarin da Allah ya muku lam tarawhu ba ku riga kun ga wannan alkawarin ba sai yan aljanna su ce wa ma huwa wannan alkawari kuma wanda ya rage mu dai muke cikin aljanna yanzu idan ma akwai wata damuwa ne alam yusaqil mawazinana lokacin da muka zo aka zo gaban wannan sikelin ba Allah ne ya sa sikelin yayi nauyi ba in ba dan yayi nauyi ba za mu tsira ne kaga ya cika mana alkawari bai kunyata mu ba to abinda ake nufi da Allah ba zai kunyata bawansa ba kenan Allah ba zai kunyata bawansa ba domin lokacin da aka zo gwada nauyin aikin kai idan akwai ikhlasi Allah sai ya sa abin yayi nauyi sai a dora aiki karami amma sai kaga sikelin ya ja kai ka sani aikin kan nan bai kai ba amma waye ta sikelin yayi nauyi Allah ne saboda haka ba su manta ba suka ce wani alƙawari kuma Allah zai cika mana yanzu wanda ya sa sikelin mu yayi nauyi mu da muka tashi gaban mu na faduwa da aka kawo shi wa yubayyid wujuhana yasa fuskokin mu suka yi bakake farare a lokacin da wasu fuskoki suke bakake wa yudkhilna aljanna sannan kuma gashi Allah ya shigar da mu aljanna wa yunjina minan nar ya tsiratar da mu daga wuta akwai wata ni'imar da ta wuce wannan wai suna cewa su babu ma sauran alƙawarin Allah ai ya gama tunda har muka tsallake wannan sikelin fuskokin mu suka yi farare muka tsallake siradi muka tsira daga wuta muka shiga aljanna sai ba wani sauran alƙawarin Allah da ba a cika mana ba kala shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yukshafu alhijab sai ayaye shamakin dake tsakanin Allah da bayinsa fa yanzuruna ilayhi kawai sai gashi suna ganin Allah dama abin da ke hana ka kaga Allah yanzu shine shamakin dake tsakani shamaki wanda ke tsakanin Allah tabaraka wataala da halittunsa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fa wallahi na rantsa da Allah ma a afahum shay'an Allah bai taba ba ƴan aljanna wani abu ba ahabba ilaihim min an-nazar ilaihi wanda suka fi so fiye da kallon shi wato kallon Allah tabaraka wa ta'ala dadin yafi dadin zama gidan aljanna babu abin da ke da dadi kaman ganin Allah mahalici saboda me kowace halitta tana kokarin ta ga wanda yayi ta saboda haka da zaran ka ga wanda ya kera ka ya tsara ka sannan ya fasalta maka rayuwa to babu abin da zai maka dadi fiye da wannan. Saboda haka yasa su ɗan aljanna babu abin da ya musu dadi, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda suka fi so kamar ganin Allah tabaraka wataala. Sai manzo Allah ya karanta ayat 26 ta suratul yunus, lillazina ahsanul husna wa ziyada.
Lillazina ahsanul husna wa ziyada wa la yaraqudu wa qadarum la kunna ulaika ashabul janna hum fiha khalidun.
Lillazina ahsanul husna wa ziyada, wadanda suka yi abu mai kyau za su samu lada mai kyau, kuma a musu kari. In je kayi mai kyau, Allah ba zai baka daidai abin da kai ba, sai ya ma kari. Wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala dhilla, sannan kura baya mamayan fuskokinsu a filin hisabi. Sannan akwai wasu fuskoki a ranar tashin kiyama wadanda suke tashi da kura a kawunansu. Allah ka sa ba namu bane. Wala dhilla, wasu kuma za su tashi da kaskanci. Wato shi mutumin banza da ya ɗiɗi da ka gan shi a filin hisabi ka gane, za ka gane saboda ta fuskokinsu. Yau masabu yabu wujuhum wa taswaddu wujuh, rana ce da wasu fuskoki suke zama farare, wasu kuma baƙaƙe. Da zaran ka ga fuskar mutum fara, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun, waɗannan su ne ‘yan aljanna waɗanda ke dawwama a cikinta. Allah madaukake ka samu ciki. Hadisin yana sahihu Muslim, hadisin 181. Saboda haka yasa wato sikeli yana daga cikin manyan tashin hankali da ke gaban ɗan adam. Malaman suna sun tabbatar da wannan saboda waɗannan dalilai. A ce maka mutum ya shiga aljanna amma bai bar tunanin ni'imar da Allah ya masa na tsira daga sikelin nan ba, kaga ya gwada cewa ka tsallake wajen da za a gwada nauyin aikin ka dinnan ba karamin al'amari bane, sai wanda Allah madaukake ya masa rahama. Abu na biyu cewa wannan sikelin gaskiya ne, kamar yadda Allah ya faɗa mana a suratul a'raf, dole ne ka yarda da shi. Idan baka yarda da shi, musuluncin ka bai inganta ba. Dole ne ka yarda da shi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wal waznu yawma idhin al haqq, ma'aunin aiki a wannan ranar gaskiya ne, akwai shi. Kaga tunda Allah ya ce gaskiya ne, yadda da shi ka zama aqida. Sannan kara a samu kari da hadisin sayyidina Umar bin al Khattab. Akwai hadisin sayyidina Umar wanda yake fassara zuwan mala'ika Jibrilu majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da mala'ika Jibrilu ya rikida ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam a siffan balarabe bako matafiyi, a cikin tambayoyin da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa mal iman, menene imani? Qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizani. Tana yiwuwa za ka ce ai ba haka ka karanta ba arba'un hadisi, to ai ba riwayar kadai ba ce ta arba'un hadisi, suna da yawa. Riwayar zuwan mala'ika Jibrilu majalisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayoyin suna da yawa kuma ingantattu. Lokacin da manzo Allah ya tashi ba shi amsa, sai ya ce an tu'mina billah, kai imani da Allah, wa mala'ikatihi da mala'ikunsa, wa kutubihi da littafansa, wa rusulihi da manzanninsa, wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizan. Saboda haka idan ka ce arkanul imani as-sitta, shidan ne kuwa, ina ga sun wuce ko? Tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil jannati wan nari wal mizani wa tu'mina bil ba'thi ba'da al mauti wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Saboda haka in ka ce arkanul imani sittatun, sai a ce ai baka hada riwayoyin hadisin ba, akwai nakasa. La, rukunan imani sun fi shida. Dole ce ka yi imani akwai Allah, ka yi imani da mala’ikunsa, ka yi imani da littafan da Allah ya saukar, ka yi imani da manzannin Allah, ka yi imani akwai aljanna, akwai wuta a yanzu haka, ka yi imani akwai mizan, shi ne sikeli, ka yi imani da cewa za a tashi bayan an mutu, ka yi imani da kaddara. Idan ka haɗa waɗannan imani, to shi ne ka tabbata mumini, kamar yadda manzon Allah ya ba mu mala’ika Jibrilu amsa. Saboda tambayar da ya masa kenan mal iman, wancan riwaya ba a kawo ta ga nan ba, saboda riwayar ya shi al-Imam an-Nawawi ya zabi littafin da ya ga ya dace ya dauko riwayar sai sa a littafin shi illa iyaka, amma ba wai iyakan amsar da manzon Allah ya ba mu mala'ika Jibrilu kenan ba. Ba wannan riwaya wanda tana cikin shu'abul iman na al-Imam al-Baihaqi sai malaika Jibril yace fa iza fa'altu ahaza idan nayi waɗannan abubuwan da ka kirga min fa ana mu'min ni mu'mini ne kala sai manzo Allah yace na'am kai mu'mini ne kala sai malaika Jibril yace sadaqta ka faɗi gaskiya ashe kaga kenan arkanul iman sun fi waɗannan sitta din la sun fi su yawa sai ka yarda da duk abin da yazo cikin amsar annabi sallallahu alaihi wasallam ga malaika Jibril daga cikin waɗannan abubuwa akwai al-mizan akwai al-janna akwai wuta akwai al-ba'thu ba'da al-maut sannan da imani da kaddara khairihi wa sharrihi hadisin yana sahih al-jami' saghir hadisi na 2798 abu na uku shine wajibi ne ka yarda da cewa mizani din nan yana da girman gaske girman sa ya fi karfin tunanin dan adam a yau dole ka yarda da wannan wato hankalin dan adam bai iya suranta girman wannan mizanin a yanzu a halittar da kake da ita a yau kwakwalwar da Allah ya baka a yau ba za ta iya tabbatar da hakikanin girman mizani wanda Allah madaukake ya faɗa mana ba akwai hadisin Salman al-Farisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yubul mizan yawmal qiyama ranar qiyama za a saukar da shi kaga ya faɗa cewa yana sama Allah ya aje shi wani guri inda Allah ya aje shi kuma babu wanda ya san da shi banda Allah shi kadai ko mala'iku ba san shi ba mala'iku ba su ma ga inda mizani yake ba lokacin da za a saukar da shi a ranar kiyama manzo Allah yace falawu zina fihi samawatu al-ardu wal-ardu lawasi'at da za a dora samai da kasa duka akan shi zai dauke wato hannu dai na sikelin da za a dora sama da kasa akan hannu guda na sikeli zai dauke to bare kuma halittu mu yan adam saboda haka mala'iku suna ganin sa za su ce ya rabbi liman yazinu hadha tab duk wanda ya ga sikeli ya san au za a yi to amma damuwar su ita ce wa za a auna sun da kato ne kuma sun su mala'iku suna da girman halitta su ma gaban su ya fadi ba to wannan abu da girma haka wa za a auna masa aiki sai Allah ya ce liman shi'tu min khalqi wanda naga dama to kaga har yanzu ba su amsa ba ko har yanzu amsar bata fitar da su ba sai su ce subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika sarki ya tabbata gare ka ban bauta maka yanda ya dace ba mun riga mun ba da uzurin mu mun riga mun ba da uzurin mu mun san mun samu nukusani cikin bautar mu kaga su kansu suna tsoron Allah saboda ganin su keli saboda Allah ya ba su amsa a kunshe amsar bata ware mala'iku ba daga sauran mutane liman yazinu hadha wa za a auna ma aiki da wannan Allah zai ce liman shi'tu min khalqi wanda naga dama cikin halittuna wanda naga dama kaga idan Allah ya ga dama mala'ikun ma sai ya ce akwai da nasu ko nan take za su ce a subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma abadnaka haqqa ibadatika duk bautar da muka maka bautar bamu maka yadda ta dace ba bamu bauta maka yanda ya cancanta a bauta maka ba to idan mala'ika wanda Allah ya ba da shaida a kansa a cikin alqur'ani wanda Allah ya ba da shaida a kansa a cikin alqur'ani la ya'suna Allah ma amarahum Allah ya ba su shaida ba su sabon Allah saboda abin da Allah ya musu umarni wa yaf'aluna ma yumaruna duk abin da Allah ya musu umarni suna aikatawa idan mala'ika zai raina aikin sa saboda ganin sikeli dan adam kuma fa Allah ka sa mu cika da imani hadisin yana sahihu tarjim hadisi na 3626 don haka yasa malamai suke cewa ba a suranta girman sikeli da wani abu Allah kadai ya san girman sikeli illa dai abinda Allah hadisin manzo ya tabbatar mana za inda za a dauki samai da kasa a tsora kan sikeli zai dauke sai dai duk da haka baka cewa ya kai al'arshin Allah al'arshin Allah shine halittar Allah mafi girma wannan ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al'arshin Allah ya fi dukkan wata halitta ta Allah girma amma mizanin nan girman sa ya fi samai da kasa tunda inda za a dauke su manzo Allah yace za a yi dorawa a ge a hannun su keli guda a hannun su keli guda Allah ya sa mu tsira abu na hudu wato shine ciwon nan su keli wajibi ne ka yarda da cewa ba halin a yi magudi a wurin sa domin Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da ya halicci wannan su keli ya bashi ikon karanta mai aiki da kuma karanta zuciyar mai aiki. Don haka ba kudi gare shi bai yiwa. Yanzu kamar misali zabe da aka yi Najeriya an yi amfani da mai ake ce mai? An yi amfani da wata na'ura na tantance mai kada kuri'a. To wannan na'ura ba irin ta Allah ke magana ba. Sikeli halittarsa tana karanta mai aiki da zuciyar mai aiki. Saboda haka idan rayuwarka a duniya kayi maguɗi, kayi ta yaudara, kana munadintar mutane, in ka aka ɗora ka akan sikeli ba ruwan sikeli zai bada nauyinka. Dace wani da kuke gani a da haifan kamfayo ne ba shi da kauni. Lokacin ne asirin mutum zai tonu. Shi yasa ƴan aljanna ba sa manta sikeli. Idan mutum ya tsira daga sikeli, wannan tsiran yana zama a zuciyarsa har zamansa a gidan aljanna. Saboda me? Saboda wannan sikelin Allah ya halicce shi, wato ya ba shi damar tantance nauyin duk abin da aka ɗora masa, baya kuskure. Allah ya samu gadi. Akwai hadisin Aisha wanda take ba da labarin wani mutum a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda musamman ya zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da damuwa. Lokacin da ya zo gaban manzon Allah, ya Rasulullah, abinda ya kawo ni wajenka, inna li mamlukin, ina da wasu bayi waɗanda na mallaka, to zaman da nake da su gaskiya ba zaman arziki ba ne, kuma ni tunanina ya nuna min cewa ina cutar da su. Saboda haka yasa nake son yi tambaya. Manzo Allah ya ce me ke faruwa? Ya ce yukadzibunani wa yaqulunani wa ya'sunani, bayina ne babu shakka. Bayina ne, amma suna cin amana ta su saba min, su yi min ƙarya da sauransu. Wa ashtumuhum, ni kuma ta waje guda sai in zage su in dake su. Su suna cin amana ta ni kuma ina dukan su. Fa kaifa ana minhum, to shin wannan abin da nake yin nan na zagi da duka, kana ganin babu laifi tunda sun min laifi ne kafin in yi? Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yuhsabu ma kanu ka wa asauka wa kadzabuka. Idan aka tashi a filin hisabi aka kawo sikeli, za a yi lissafin laifin da suka yi maka, da cin amana, da saba umarninka, da yi maka ƙarya, sai a ɗora a hannun sikeli guda. Wa iqabuka iyyahum, hukubar da kai ta musu fa, sai a tattara shi kuma lashi, sakamako sai a ɗora a hannun sikeli guda. Fa in kana iqabuka iyyahum bi qadari dhunubihim, idan ya zama sikelin ya zama nauyin ya zo daidai, saba wanda suka yi maka ya zama daidai da horon da ka musu, kana kafafa, shi kenan an rabu lafiya. Ba lada rikon bayi ba a tsara, babu lada rikon bayi ba a tsara, kowa sai kama gaban shi. La laka wa la alayka, shi ne abinda manzo Allah ke cewa ba ka da lada rikon su kuma babu su zunubi ta dalilin rikon su. Wa in kana iqabuka iyyahum duna dhunubihim, amma idan ya zama ukubar da kai musu bai kai yawan laifin da suka maka ba, kana fadlan laka, kenan kana da rara. Ko ya zama an gwada laifin da suka yi maka da horon da ka musu, sai aka samu horon da ka yi musu bai kai laifin da suka yi maka nauyi ba, saboda haka su za su biya ka, za a ƙara maka lada saboda mai sun cutar da kai. Wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dhunubihim, idan ya zama ukubar da ka musu ta ɗara laifin da suka maka, ibtussa lahum minka alfadlu, to za a ɗauki raran nan daga wurinka, bi ma'ana dole sai ka biya. Idan ka cutar da su sama da laifin da suka yi ma, to dole sai an yi sakayya tsakanin ku. Saboda haka sai mutum ya je gefe, Aisha take ba da labari, fatanaha rajul, mutum ya samu wuri ya zauna shi kadai ya dinga rusa kuka, wa yahtiku, yana tafi yana sallallami, ashe abin haka ne, ni na ɗauka duk dukan da zama bawana ne babu komi, ashe akwai magana a gaba. Yana aunawa da irin cutar wanda ya musu, sai ya gane cewa ya cutar da su fiye da saba mar da suka mai. Saboda haka can sai ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam, shine manzo Allah da ya ga damuwarsa yake cewa amma ta qara'a kitaballah, yanzu kai bawan Allah da kake ta damuwa, kake ta kuka, baka karanta littafin Allah bane suratul anbiya, inda Allah ya ce wa naba'ul mawazin al-qisth yawmul qiyama.
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة الأرض لنزلنا بها وكفى بنا حاسبين
ونبأ الموازين القسط ليوم القيامة زام سوكد معوني نآدل شعران تاشين قيامة saboda haka yasa Allah yake kiransa mawazinul qisa, wato ma'auni ne wanda ke da siffar adalci a ranar kiyama. Fala tuzlamu nafsun shay'a, babu wani rai da za a cutar da shi da komai. Wannan shi yake nuna cewa duk abin da kai a rayuwarka sai an auna shi, zamanka da iyayenka, zamanka da ƴaƴanka, zamanka da kannanka, zamanka da makwabta, zamanka da leburorinka. Fala tuzlamu nafsun shay'a, ba za a cuci wani rai da komai ba sai Allah ya saka ya kai. Allah madaukake ce wa in kana misqala habatin min khardalin, idan girman aiki ya kasance gwargwadon nauyin kwayar komayya ne, wato Allah yana nufin cewa komai kankantan aikin bawa a sai na biha za mu kawo shi, komai kankantan abin da kai a duniya Allah yake sai ya kawo shi. Kaga wannan yana nuna cewa sikelin nan lahu dukka, yana da tantancewa komai kankantan aikin dan adam sai an dora a kai. Sannan karkace mutane na nan da yawa, halittun Allah na nan da yawa, saboda duniyar wato ta dade, ya za a yi a gama hisabi? Allah ya ce wa kafa bina hasibin, mun kisa mu zama masu hisabi ga dukkan yan adam. Kuma babu shakka Allah ya bamu misali ma yanzu ma muna da misali, ba ma sai an je lahira ba. Wanda muna yawaita buga misali da GSM, ya zama dukkanmu nan idan kowannenmu yana da layi na waya, layi MTN misali, dukkanmu dinnan a masallacin nan, a take dinnan kowane ya buƙaci kamfanin MTN ya bashi balance din da ke wayarsa, a take dinnan kowa zai samu amsa shi, haka ne ko? To anan duniya kenan, bare wajen Allah sikeli. A nan duniya Allah ya baka misali kamfanin waya ɗaya ne, mutane sun kai miliyan 100, kowane mutum ya buƙaci a bashi balance da ke cikin account ɗinsa za a bashi a yanzu. A nan fa duniya kenan, walillahi almasalul a'la. Idan ana maganar misali da Allah kuma, to shi zaka hada shi da misali na dan adam ma, wanda a nan duniya ma ka gani. Don haka Allah ya ce wa kafa bina hasibina, mun isa masu hisabi. Yana da kyau mu kimanta girman Allah. Wannan mutumin sai ya ce wallahi ya rasulullah na yi lissafin zamana da waɗannan bayinawa, fa ma ajidu li wa li ha'ula'i shay'an khayran min mufaraqatihi, ni dai abinda na gani kawai shine babu alkhairi da ke tsakanina da su illa murabu in yanta su fi sabilillahi, kowa ya kama gabansa. Wannan shi ne nake ganin idan na yi to zan samu rara, zan samu ribar zama da su. Amma idan na kyale muka tashi a lahira a yanda tafiyar take dinnan, lallai a dalilin waɗannan bayinawa zan fahimta. Shi ne yake cewa ushidukum annahum ahrarun kulluhum, ina kafa muku shaida cewa duka bayina dinnan na yanta su. Kaga yayi dabara, saboda wanda ya yanta bawa yana da lada mai yawa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisin yana sahihu sunan Tirmidhi, hadisi na 2531. Wannan hadisin shi yake tabbatar da cewa sikeli ga yanda za a yi aiki da shi a filin hisabi. Saboda hadisin Aisha, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan mutumin yanda za a yi hisabi din. Ka zauna da bayinka, ka cutar da su, sai a ɗebi cutarwan nasu a ɗora a hannun sikeli guda. Kai kuma ka hore su, sai a ɗauki horon da ka musu a ɗora hannun sikeli guda, sai a gwada nauyi. Kaga manzon Allah ya siffanta mana yanda za a yi. Babu hadisin da manzon Allah ya siffanta yanda za a yi aiki da wannan sikeli kamar wannan hadisin. Saboda haka yasa hadisin yake tabbatar mana cewa shi wannan sikeli yana da wato tasiri wajen iya gane nauyin abu komai kankanta. Wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha, ko da a ce kankanin abu ne za a ɗora a kan sikelin nan zai bada nauyin sa. Tana yiwuwa ka ce ai sikelin duniya idan ya zama ƙato ne to sai ya zama baya bada nauyin ƙananan abubuwa. Saboda haka yasa zaka ga sikelin masu sai da zinari da azurfa daban ne da sikelin da ake gwada nauyin kaya a airport. Wancan sikelin wasu ma suna amfani da sikeli ne wanda ke ainihin electronic, saboda ya bada nauyi kankanin abu aka dora akan sai zai bada zama, amma idan ka dora babban abu fa, kamar misali ka dauko dutse ka dora akan irin wannan sikeli sai lalace. Kamar sikeli na airport, idan ka ce zaka yi amfani da shi wajen gwada nauyin kaya da ake aunawa a shaguna, zai baka nauyi daban da wancan, saboda me? Shi abin da ka dora mai ya rena nauyin shi, saboda haka ya zama dole sai abu mai nauyin gaske za a dora a kansa kafin na ya bada nauyinsa. Amma in ka dora kankanin abu ba zai bada nauyin shi ba, sai ya zama sikelin iri-iri ne, la sikeli na lahira ba haka yake ba. Duk da yake an ce maka ko da an dora sammai bakwai da ƙasa zai ɗauka, komai ƙanƙancin abu aka dora a kai kuma zai bada nauyin shi. Allah ya sa mun gane. Abu na biyar shi ne hadisin da ya zo daga Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, wanda yake tabbatar mana cewa mutane a lokacin da aka saukar da wannan sikelin, kamar yadda hankalin mala’iku ya tashi, haka nan su ma mutane hankulansu zai tashi. Hadisin Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, wanda take cewa zakartu nara fa bakaitu, wata rana na tuna wuta sai na kama kuka, ina ta kuka, fa qala rasulullah, sai manzon Allah yake malaki ya Aisha, me yasa nake? Kala tace zakartu nara na tuna wuta ne fa bakaitu, shine na kama kuka. Shine sai Aisha ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam, fa hal tazkuruna ahlikum yawm alqiyama, ya rasulullah, za ku tuna matan ku kuwa? Wato kaga ta auna da aikin ta, ita ma tana ganin kai zai kai ta kuwa, sai take tambayan manzon Allah da ke shine mijinta, shin miji yana tuna matarsa kuwa a ranar hisabi? Sai manzon Allah ya ce, amma fi salati mawatin fala yazkuru ahadun ahada, ba wai tsakaninsa ne da ita ba, la shi manzon Allah daban ne matsayinsa, amma miji da mata a wuri uku ba sa tuna juna, a wurare guda uku miji da mata ba su tuna juna, hatta ya alama a yaqifu mizanuhu am yaqul. Manzo Allah ya ce na farko shi ne lokacin da aka saukar da sikeli, lokacin da aka saukar da sikeli mutum bai tuna matarsa, mata ba ta tuna mijinta, hatta ya alama a yaqifu mizanuhu am yaqul, har sai mutum ya tabbatar mizanin nashi yayi sako-sako koko yayi nauyi. Wa inda kutub hatta yuqal, lokacin da ake raba takardu na aiki, har sai mutum ya kai ga cewa ha umqra'u kitabiya hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu, ta ina littafin zai iso gare shi, ta dama ko ta hagu aw min wara'i dhahrihi. Sannan lokacin siradi, lokacin hawa siradi, mutum bai tuna kowa in banda aikin sa, idza wada'a baina dhahrai jahannam, lokacin da ake dora gadan siradi akan bayan wutan jahannama, mutum baya tuna kowa, yahbisu Allahu biha man sha'a min khalqihi hatta ya'lama ayanju am la. Siradi wanda Allah subhanahu wataala ke dora shi akan wutar jahannama, sannan siradin da ke a gefensa akwai kugiyoyi, waɗannan kugiyoyi masu yawa waɗanda Allah ke kama waɗanda dama an hukunta cewa ba za su tsallaka siradi ɗin ba. To mutum baya tuna kowa lokacin da ya hau siradi, sai ya tabbata ya tsira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata wannan amsa. Wannan yasa malamai suke cewa kaga kenan mizani yana daga cikin gurare waɗanda ke rikitar da ɗan adam, tunda har mutum yana iya manta matarsa idan aka saukar da mizani, yana manta matarsa. Wannan hadisin malaman hadisi sun kasu kashi biyu game da shi, kamar al-Imam al-Hakim al-Hafiz al-Iraqi suna cewa hadisin ya tabbata, amma in ka duba da'ifu targhib, Muhammad Nasiruddin al-Albani ya ce hadisin yana da rauni, hadisi na 2108. Abu na shida wato shine kasancewar annabi zai tsaya wurin saboda ceto. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai tsaya wurin da aka saukar da mizani saboda ceton bayin Allah. Duk inda ka ji an ce manzo ya taho gurin, to aikin babba ne, mutane da yawa za su fadi, dole sai manzo ya tallafa musu. Shi yasa annabi yake zuwa gurin. Akwai hadisin Anas bin Malik wanda ke cewa sa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a li yawm al-qiyama, na roki annabi yayi ceto gare ni a ranar kiyama. Fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana af'al zanyi, zan yi maka ceto, ana fa'ilun. Qala Anas yace kuntu, sai nace ya rasulullah, mutanen ka fa suna da yawa. Manzo Allah yace zan ma ceto, amma duk da haka Anas bai saki jiki ba, saboda me? Al'umar annabi tana da yawa, idan aka tashi a lahira al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa, yace fa aina ajid atlubuka ina zan neme ka saboda ganka kada sai manzo Allah yace utlubuni awwala ma tatlubuni ala siraji farkon neman ka da ni ka neme ni wajen siraji saboda idan aka aje siraji to fa bayina bukatan ce tun annabawan Allah fa illam alqaka ala siraji in ban tarar da kai anan ba fa kada sai yace fatlubuni inda mizan wurin da aka saukar da sikelin nan in ka neme ni abun zaka ganni inji annabi sallallahu alaihi wasallam fa illam alqaka inda mizan idan ban tarar da kai anan ba fa kada sai manzo Allah yace fatlubuni inda alhawdi kowane annabi yana da tafkin ruwa wanda ake bashi saboda dadewar tsayi wanda za a yi a filin hisabi shekara 50 shekara 50 dan adam yana tsaye ga kishi ga yunwa to sai Allah ya yi kyauta ga dukkan annabawa kowane annabi sai aka bashi tafkin ruwa mabiyansa su sha ruwa shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da nashi tafkin ruwa amma fa karka dauka duk musulmi ne zai gangaro tafkin ruwan manzon Allah akwai mutanen da ba sa isa gare shi Allah ka saba mu bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Anas bin Malik ka neme ni wurin wannan tafkin ruwan fa inni la uqti'u hadhihi thalatha almawatin ba a kuskure gani na a wurare guda uku din nan idan ma ka neme ni baka ganni ba to baka neme ni wurin mizani ba in ka neme ni wurin mizani zaka tarar da ni haka nan wurin sirabi da kuma inda kowane annabi aka saukar mai da tafkin ruwansa in ka taho zaka tarar da ni ya nuna cewa abinda zai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a daidai wannan guri liyashfa'a li unatin kad khaffat mawazinuhum saboda wasu mutane da ayyukan su ba su yi nauyi ba ayyukan nasu ba su yi nauyi ba saboda haka manzon Allah zai yi ceto gare su wannan yana gwada cewa al'amalin mizani babu shakka yana da girma wajen Allah abu na bakwai wanda shine na karshe wato shine yanda ake auna aikin bawa yanda ake auna aiki na bawa ya zo a siffofi guda uku kuma duka hadisan sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana gwada mutum ka duba hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kamar a nan duniya au daban ne kamar yanda ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda za a yi shi a lahira a nan duniya idan aka ce za a gwada nauyi aikin da ka zo ne misali kayanka ne za a gwada nauyin za a dora shi a sikeli a gwada amma a lahira ba haka ba ne a lahira ba haka ba ne za a tattara takardun da aka rubuta aikinka su ma sai an tsora akan sikeli takardun ma na aikinka su ma za a hada sai a tsora akan sikeli domin yawan aikinka yawan takardunka yawan aikinka yawan takardunka shi yasa sayyidina Umar yake cewa kar kai duka zauna ba ka komi a fara kake a koda yaushe kake zaune ka kirkiro ma kanka wani aiki idan ma ba abin da kake yi ne ka samu zikirin Allah saboda zikirin Allah da kake aiki kake ana ta rubuta ma takarda karuwa take saboda ka yawan takaddun su ma bonus ne gare ka sannan aikin naka za a gwada shi sannan kai kanka a dora ka a gwada nauyinka saboda bayan an gwada takaddunka an gwada aikinka to kuma kai ma ya kamata a samu nauyinka ne a samu nauyinka nauyinka kuwa ba jiki bane ba wai saboda girman jiki shine mutum zai tsira ba kamar misali gwada takaddu gwada nauyin ayyuka akwai hadisin da yazo cikin sunan Tirmidhi kitabul iman da sunan Ibn Majah kitabul zuhudi littafin hadisi da yawa hadisin Abdullah ibn Umar bin Amr wanda yace ya bada labarin wani mutum a ranar hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha sayukhallisu rajulan min ummati Allah zai tsamo mutum zai darji wani mutum ya zaro shi yumayyizuhu wa yaktaruhu Allah zai ware wani mutum daga filin hisabi ala ru'usil khala'iq yawm al-qiyam akan mutane akan halittu duk duniya ana kallo Allah zai ciro mutum guda a wata riwaya ta Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace yusahu rajulan inna Allah ta'ala ya'muru fa yusahu bi rajulin min ummati yawm al-qiyama Allah zai yi umarni za a daka tsawa ga wani mutum cikin al'umma ta ranar tashin kiyama ala ru'usil khala'iq akan halittu wannan mutumin za a warware martakaddun aiki fa yunsharu alaihi 99 sijillan za a warware martakadda har 99 na ayyuka wato ya nuna cewa mutumin da ya yi ayyuka masu yawan gaske da kitabin kabiran aikin littafan da aka yi ta rubuta aikinsa suna da yawa littafan suna da yawa kullu sujillin mislu maddil basar maza Allah ya ce kowace takarda tsawanta iya ganin ɗan adam kuma gashi takardun har guda 99 tsawanta iya ganin ɗan adam kuma takardun guda 99 saboda haka da tsawon takardan da faɗin takardan babu wanda ke iya ganin ƙarshensa ya ce ma yamsaddu ilaihi basarul insan thumma yaqulu sannan sai Allah ya ce atunkiru min hadha shay'an duk abin da aka rubuta cikin takardu 99 nan akwai abin da kake musantawa a zalamaka katabati alhafizun shin masu rubutu na masu tsare ayyukan ƴan adam sun zalunce ka akwai ƙari da aka yi ko an yi ragi wato sune alkiramul katibun alkiramul katibun mala'iku da suke rubuta ayyukan bayi fa yaqulu wannan mutumin zai ce la ya rabbi babu abin da aka kara duk abin da aka faɗa a cikin takaddun nan na aikata kuma gashi takaddun ya shiga ya fita ya sata ya kashe ya murde ya buge irin waɗannan maganganun ne kaga duk ana faɗa zaka dinga jin ranka da baci saboda ka san ba alheri ka aikata ba fa yaqulu sai ce afalaka uzrun ko kana da hanzari fima fa'alta wa min kaunihi sahwan aw khata'an aw jahlan kaga bayan an tabbatar ma da laifinka sai kuma Allah ya tambaye ka kana da uzuri misali lokacin da ka buge wani a kuskure ne ko lokacin da ka buge shi a halin mantuwa ne ko ka buge shi baka san cewa dukan wani laifi ne ba kaga domin uku din nan abubuwa uku din nan uzuri ne da kuskure da mantuwa da jahilci saboda kai sa Allah yake tambayar mutum shin abinda ka aikata na laifi din nan kana da uzuri dayan uku din nan ne a kansu sai ya kulla mutum zai ce sa ba ni da wani uzuri la ya rab ya riga ya saki jiki zuciyarsa ta karaya ga takarda 100 ba ɗaya kuma ba abin da ke cikin su banda sharri subhanallah fa yaqulu sai Allah subhanahu wataala ya ce masa ko kana da wani abin da zaka gabatar mana bayan waɗannan takardu fa yaqulu la sai ce bani da wani abin da zan gabatar dan duk abin da zan yi zan faɗa an riga an faɗe shi cikin waɗannan takardu Allah tabaaraka wa ta'ala zai ce bala inna laka indana hasana babu shakka kana da wani abu mai kyau guda ɗaya da kai wanda mun aje akwai wani abu guda ɗaya da muka aje bari mu ciro a wata riwaya ta Ibn Majah thumma yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala zai ce masa alaka an zalika hasana ko kana da wani lada ko da ɗaya ne ka kawo fa yahabu ar-rajulu sai mutumin ya razana fa yaqulu la sai ce babu fa yaqulu bala sai Allah ya ce akwai inna laka indana hasanatin kana da wasu ayyuka da kai masu kyau fa innahu la